daga muryar Amurka a Washington DC.
Assalamu alaikum, shirin yau da gobe kuke saurara shirin matasa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar mu ta VOA Africa mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai na kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio, za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa.
Yusuf Aliyu Harande
tare da ni Amina Buhari Auna.
Amina, kin san ai yau Talata wanda kuma shirin namu na yau da gobe yana magana ne akan ilimi da fasaha wanda yau ma 25 ga watan Yuni na wannan shekara ta 2019 zamu yi magana ne akan karancin malamai da ake fama da shi a kasar Najeriya. To koya suke samun kayan aiki?
Ko yanzu in kace mai yaro ya kawo sai kai karanka ko kuma yanzu yana ma iyayen shi suna zage-zage cewa ai gwamnati kyauta take biya wanda kuma kowa ya sani ba ma materials din yanda ya kamata. Yanda ku wanda malami zai samu ya koyar din yanda ya kamata kamar yanda ya karanta a inda aka koyar da shi.
Ke Yusuf, wato kasa a satin da ya gabata ne muka fara magana akan halin da malamai ke ciki kuma yau muna so mu kammala.
Aikin ga zamu ku yi kokarin kammala wannan tattaunawa da Lawal Isa Ikara ya gayyato wa mutane da suka tattauna a wannan zauren don mu ji yanda tattaunawa ta so ta kasance.
To kuma Yusuf ya yi hira da malami a tsangayar ilimin dattawa domin jin nashi gudunmuwar. Muna kuma tafi da amsoshin tambayar da muka muku a Facebook duk a cikin shirinmu na yau.
To ai kamun mamu abin nan mu sanduba cikin shirin Amina, ya kamata mu ji tambayar mu ƙara tuna ma masu saurare tambayar da muka yi musu a makon da ya gabata inda muka ce musu ya kuke ganin za a magance matsalar karancin malamai a makarantun gwamnati. Sai suka amsa muna da cewar haka:
To Yusuf, amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Muktar Idris dan Baba. Kaji kuma amsar shi yace a rage albashin ɗan siyasa da manyan mukarraban gwamnati sai a dauki malamai waɗanda suka cancanta. Ya kaga wannan amsar nashi?
Wai lalle kan kin ga shi ai nashi tunanin kenan. To kin ga Ismail Mansar Umar shi kuma cewaye gwamnati ta dauki malamai waɗanda suka san muhimmancin koyarwa sannan kuma ta inganta albashin su.
To sai kuma amsa na gaba daga Hamza Adamu Jumba inda yace a dau ma'aikata sannan a inganta albashin su da yanayin aikin.
Shi kuma Ibrahim Al-Ahmad Muhammad cewaye ai ba karancin malamai a makarantun gwamnati, kawai dai ba sa zuwa ne.
To kaji shi kuma ra'ayi
shi kuma kenan.
To sai kuma amsar Kabiru Abdullahi inda yace daukan malamai shine mafita.
Zayyanu Bello Goran ya kuwa cewaye tab gaskiya da wuya a magance matsalar a Najeriya, duba da yadda abin ke kara tabarbarewa arewacin Najeriya, Allah dai ya kyautata muna.
Sai kuma Shamsuddin Bashir Gwaram shi kuma yace duk makarantun private su koma karkashin gwamnati ikon Allah.
Nashi kenan. Yahaya Yusuf kuwa cewaye a dauki malamai, ga yara Bridget sun kara karatu amma ba aikin yi, yan siyasa basu damu da makarantu ba.
To Yusuf Halilu kuma cewa yayi duk wanda ya graduating ya zama dole sai yayi service, sannan kuma a dinga tura duk wani dan service zuwa ga makarantu.
To ai lalle ai dama
amma kaman dai tsarin kenan ne.
Eh dama tsarin kenan, sai dai kin san ba a cika bin tsarin ba nake gani kamar. To kin ga Amina shi kuma wannan zunguriyar wasiƙa ya rubuta.
Lalle fa sai fa zunguriya.
To Malam Salisu Garba yace magance matsalar karancin malamai a makarantu, idan aka kula da kwalejojin horas da malamai, makarantu akwai su da dama kuma za a ga cewa sun cancanta, haka za su gama karatun a yi buris da su, saboda gwamnatin mu ta gane cewar harkar ilimi ba a samun kuɗi sai dai a kashe mata. Ya kamata gwamnati ta duba ɗalibai masu hazaka a kwalejojin horaswa da makarantun jami'o'i, suna ba su aiki, ta haka kawai za a iya magance matsalar karancin malamai a makarantu.
To sai kuma amsar Hawwa Usman Aliyu inda ita kuma ta ce ta hanyar ɗaukan sabbin malamai waɗanda suka zama kwararru akan aikin su.
To kin ga ai wasiƙata ta yi kusanci da ta Ismail Mai Basira wanda yace daukar sabbin malamai kamar yadda aka yi a jihar Kaduna. A tabbatar da kuma sun gama makarantun jami'o'i ko kwalejojin koyar da malamai domin mu samu waitar malamai masu inganci.
To Abdul Jabbar Adam kuma yace ina ganin kyautata musu ya kamata a fara yi kafin a kai ga ƙara wasu saboda kar a dinga tafiyar biri a yashi. Allah ya kyauta. To ina ga dai akwai gaskiya cikin wannan magana ne da yake fadi ko?
To ba mamaki. To ai kin ga shi kuma Abdullahi Lawal Daura cewa yayi yana kyautata zan idan aka maida makarantun gwamnati suka koma masu zaman kansu to za a samu canji.
To sai kuma Yahya Dahiru inda shi kuma yace matsalar karancin malamai ai daga gwamnati ne domin su ne da alhakin daukar ma'aikata kuma akwai mutanen da suka gama karatun da yawa.
To shi kuma Kabiru Shehu cewa salamu da gobe daga malamin makaranta. To wallahi malaman makarantu su suka fi kaskanci a cikin al'umma saboda rashin inganta albashinsu da sauran haƙoƙinsu.
To kaga Musa Aliyu Bako kuma kaman yaji maganar Malam Kabiru Shehu yace inganta albashinsu shine mafita.
To shi kuma Muhammad Mustafa Madina Daura cewa salamu da gobe a gani na ya zama dole gwamnati ta rika daukar malamai duk bayan wasu lokaci zuwa lokaci.
To Yusuf barin karanto mana amsa ta ƙarshe a yau daga wurin Adamu Almahdi inda yace dole gwamnatoci su ringa biyan malamai albashi mai tsoka. Mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu. Yusuf yanzu kuma bari mu leƙa zauren muhawarar mu domin jin ƙarshen tattaunawar da wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikra'i mana da malamai.
Malam ya kake ganin yadda za a yi a shawo kan maganar horo na yara wanda da an saba a makarantu za a yi ta dukan yara da bula da shirinsu yanzu zamani ya zo ana maganar doka ne yawan dukan ƙananan yara don kare musu ƴancinsu da shirinsu gashi kuma hannu ɗaya ana ganin wannan hanya ce ta horo da ake larabtar da yara.
To gaskiya ko a da da mun san cewa duk wanda yace soke kayanka bai zama gyara kayanka bai zama soke maraba ba ko a da da duk wanda ka ga ya ganka a hanya kana aikata wani abin da ba daidai ba idan har ya tsawata maka bai san ka ne balantana malamin ka wanda in dalibi ya riga ya zo makaranta ka ma fi mahaifin shi ma in ya koma gida wannan shine yake karkashin iyayensa. To ni ina ganin ba dokan gaskiya nawa ba ta yi ba saboda babu yanda za a yi a ce yaro an bashi dama bayan malami ne kamata a bashi mai fawa akan dalibi a ce kuma an ba ma dalibi fawa akan malami ai akwai gyara a wannan al'amarin.
Idan aka tattara kalubale da kuke labartowa menene tsantsa kuke da bukata wajen ganin an inganta maganar koyo da koyarwa?
Gaskiya ana bukata abu guda uku wanda insha Allah in an yi su to ko dai ba a samu gyara gaba daya ba za a ku samu kashi 70 a cikin 100. Na farko ai gaggawan karo malamai saboda gaskiya wa'annan suna shan wahala ya zaka hada ko da gona ne a ce ka dauki mutum daya ka bashi kuya 200 ai kasancewa baka mishi adalci ba ko da kwadugo yake yi wanda za a ce ka ba mutum rai daya mutane sama da 200 gaskiya tsakani da Allah ka bashi aikin da in ya koma gida ma sai an yi gaskiya zai iya dawowa gobe dan ma dai mutane sun riga sun san suka ba amana ne amma da an ka kwanta ba za ka iya tashi ka dawo ba. Akwai yanda ka ga mutane ƴan uwana nan suke kawo maka misalai da irin abubuwan da muke gudanarwa a harkan koyarwa. Kalubale na farko kenan wanda in aka samu gyaran shi to za a ƙara samu za a fara samun sauki. Sannan kalubale na biyu shine ai gaggawan gyara ajujuwa na inda za a expanding din waɗannan daliban ya zamanto cewa ƴan uwa na farko akwai cutarwa na shakan numfashi na tsakaninsu in sun yawa. To yawan su zai iya haifar ma da yaro wani cuta dan wani dan yaron yana da cutar da wani bai da shi to amma in ya zaman to ba su da yawa an dan rarraba su to abin zai zo da sauki iska mai dadi zai rika shigan su rika ƙara samun lafiya. To amma in dai har gwamnati ta iya bakin kokarinta wajen ƙara yalwata ajujuwa da birane da ƙauyuka duka ya zaman to tunda duka rai daya ne kuma ana shugabantan al'umma ne gabaki daya to gaskiya shi ma kalubale ne wanda in an samu sauki ta nan gurin za a samu saukin al'amarin.
A ƙarshe kana da shawara da kake ganin ya kamata a duba gaba daya ko dai bangaren malaman ko dalibai ko iyayen yara ko ita makaranta ko kuma a ce ma ita hukuma a game da wannan magana ta koyarwa?
Gaskiya ni shawara da nake son bada abu daya ne zuwa biyu. Na farko shine akwai abubuwa da akwai abin da ake karba shine kudin PTA a hannun yara gwamnati ta zo ta ce ta kashi
kudin da iyayen yara ke biya
sai iyayen yara suke bada wannan kudin da shine ake gangantawa in ba alli in ba wai abun da za a gyara allo da dan wani abu ake to yanzu in kace mai yaro ya kawo sai kai karanka ko kuma yazo yana iyayen shi zo suna zage-zage cewa ai gwamnati kyauta take biya wanda kuma kowa ya sani ba ma materials din yanda ya kamata yanda ko wanda malami zai samu ya koyar din yanda ya kamata kamar yanda ya karanta a inda aka koyar da shi to babu wayannan to idan gwamnatin da tace ta kashe wannan abu ya kamata ta sa ido akan wannan tallafin da ta tire ta dawo da shi makaranta dan malamai su ya zamanto suna da ainihin abun aiki a hannun su ne yanda za su sauke nauyin da suka dauka
malama yanzu an kai wani jalli da ake ganin kamar malanta wani guri ne wanda yake dawa mafaka kawai an rasa aikin da za a yi kamar yanda kika faɗa ke kuma kin je cikin koyarwa sai kika gano cewa ma abin da kika sare ki gani ba shi bane saboda karatu ya sire miki me kike ganin hukuma za ta yi wanda zai sa sha'awa koyarwan ma ta dawo jikin ki cewa zaki iya cigaba da koyarwan cikin jin dadi
ni da yanzu shawaran da zan bada shine gwamnati take kyakkyawan kulawa da tsari ta kawo kayan aiki a inganta ilimi a inganta albashi da ake magana yanda malaman za su ji dadi
an ce za a biya naira 30,000 mafi karanci ba ke ganin 30,000 mafi karanci yayi musamman kila tunda da yake matakin ki ya wuce nan kudin za su dan haura
30,000 me zai maka me zai maka suna cewa ma ba za su biya ba ko ba gaskiya ba
kenan yanzu da za a yi wani tsari ta yadda ku malaman makaranta albashin ku zai zo da fifiko kamar inda ake ba ƴan bangaren ma'aikatan mai da sauran gurare masu gwabi kila ki dada miƙe kafa a bangaren koyarwa
sosai kuwa inda za a inganta ai dole ne miƙe kafa
amma yanzu me babban matsala ke a bangaren koyarwa
to ne dai babban matsala na a harkan koyarwa ina so gwamnati ta kula sosai game da harkan ilimi yara a kawo enough malamai muna da matsalan malamai gaskiya da ni inda nake ma mu uku ne
gaba daya a makarantar
mu uku ne ajin da nake yara nake da shi sama da 200 a aji to ya zan yi da su
talakawa wannan menene kake ganin zai zama maslaha akan matsalolin da muka tattauna ana fama da su a bangaren koyarwa
to gaskiya abin da nake ganin zai zamto maslaha shine gwamnati na farko kamar yanda tace ta dauki ilimin da gaske za ta yi shine na farko malami ya gane cewa shi wani mutum ne mai daraja idan ka dubo lokacin kamar yanda malaman mu suke gaya mana idan da malami ɗaya ya zo unguwa za ka ga ɗaliban shi sun fito daga gidajen shi a ina wuni malami ina gajiya dalili gwamnati ta ba shi wani ƙarfi da wani kima wanda mutane suna girmama shi iyayen yara su girmama shi ɗalibai su girmama shi yanzu ko babu wannan a tsakanin malamai wani ma za ka gani yana ɗaukan kamar kai gwamnati ta ɗauke ka tana ba kuɗin banza ne na akwai wanda ya zo yana wani abokina yana ina magana da shi ke gaya mu wani abin da baban wani yaro ya gaya mai ya sa ya ji kwata-kwata baya sha'awan koyarwa sai yace to shi ya ɗauke ko dan shi kake yi
ku da ganin yanzu akwai wani abu da kuke buƙatar gwamnati da za ta yi za ta hura muku sha'awa a cikin ruhinku na game da cigaba da koyarwa nan
gaskiya akwai misali shine na gaya maka a ɗauki malami mutum mai daraja dan idan gwamnati ta daga yanzu misali ko takaddar nan gwamnati ta dauka ce wannan abu mai daraja ne to mutane za su daraja shi ko ba haka ba to idan gwamnati ta dauki malamai da daraja dan ni kudi ba damuwa na bane a harkan ilimi ya zamto cewa abin da kake akwai mutunci a cikin mutane suna ganin mutuncin ka to amma kawai gwamnati ta mai da malamai kawai yanda ka san wani abu kaman ba su da wani kima sosai a gurin mutane dan zaka ga malami irin wanda da zai ce ai kaza zai ce ai kaza ai kaza yanzu ko mutane ba su dauka malami a matsayin wannan suna daukan shi da shi da mai yawo a titi ma ɗaya ne saboda na ɗayan da ko aure kaje kare wa misali a matsayin karama a cikin malamin firamare ne albashin shi nawa ne kaga wannan wani abu ne da zai sa kana mallanta ka ji abin ba zai maka dadi ba in misali kana so abin naira 5 da zaka sai in kace a bani kaman a ina ai sai wata ta yi kaga ko akwai ana gwamnati ta kawo irin kaman ta kirkiri wasu allowances wanda za ta ba malamai ɗaya na biyu sannan ya zamto cewa kayan aikin na fa aka ce an kawo gaskiya ba su zo ba in ma an kawo din ba su zo makarantu ba maganan Allah dan na ga yanka akwai maganta daga mu an kawo mana lida guda 40 ne ana maganan ko yara 200 ne ko 100 da wani abu ta yaya za a yi ka ce kuma sannan an kawo shi ne ka aje in za ka koyar da yara sai ka dauko ka rarraba musu in bayan ka gama ka mai da su to bayan yaran ka kawo duk abubuwan da ya kamata ka kawo wani in ka tambaye shi goma zai ce na mun ce in ka ba shi lidin yayi sai ka ji ya ce ai malam ni ban da littafin
a ƙarshe wanne sako kake so ka aikiwa mahukunta da ya kamata su kalla dan a inganta bangaren koyarwa
to gaskiya sakon da nake so kamar yanda na faɗi dazu gwamnati ko ko mahukunta su duba ilimin nan da gaskiya tsakanin su da Allah shine su ya zamto cewa sun ba shi fifiko sun ba shi kula ko ko luran su ya dawo zuwa gare shi sosai dan idan aka samu ilimi to ana sa ran cicca ko aka sa ingantacce ilimi ana sa ran al'umma nagari to kuma ilimin nan fa ba zai samu ba sai da malamai ingantattu shine zanto abubuwan da malamai suke bukata ana iya ai musu amma zo kana malami kana fama da bashi kana fama da zaka wani ma yanzu misali ni a cikin kudina da nake biya ina biya sama da kusan 1000 ne a sati ko kudin moto na zuwa gura ki dissati in ka lissafa nawa nake kashewa banda misali kamar naga in zan koyar da yara zan je in yi photocopy reading passage inda zamu karanta sannan in rarraba musu in ce su je gida da shi bayan mun yi aji su je gida su bi ta shi saboda gobe in sun zo in gane cewa menene matsalar tunda ana so a koyar da su karatu a koyar da su turanci to in ka lissafa irin wannan abun nawa kake gani gaba ɗaya kake samu a watan kaga ba wani abu ne sai dai kana yi saboda Allah kuma mu abun da zuciya mu shi sa muke amma gaskiya gwamnati ta bada hankalinta sosai bisa kawo kayan aiki sannan kuma su malaman ya zanto an inganta musu gurin irin yanzu misali ka kamar maganar harkar lafiya din nan ya kamata a ce malamai suna cikin irin wannan tsarin duk malami a ce an sa shi a cikin NHIS din nan zai iya zuwa in kana da iyali ka kai su asibitin gwamnati ka dan biya kudi dan kalilin to yanzu misali akwai malamin da ya ga mun matan shi ta samu lura abin da ya biya kusan naira 70 da wani abu ne albashin shi kuma naira 30 da wani abu ne sai da ya ci bashin bashi in an biya wata biyu ba zai iya biyan albashin ba zai iya biyan wannan bashin ba to hankalin shi ya tashi sai yake ce mun gaskiya wannan ba aikin yi bane zan bar shi nace mallan kai hakuri ai an ce magana yace ko ba minimum wage ba ko me idan akwai abin da ya fi minimum wage ya kamata gwamnati ta yi malamai dan in ana maganar ma'aikacin gwamnati na gaskiya na hakika to shine malamin makaranta
to muna godiya Allah ya saka wannan tattaunawa ta musamman akan maganar inganta ilimi tare fatan Allah ya sa mahukunta su ji kuma a dauki mataki don a gyara bangaren ilimi
to a gaida Isa Lawal Ikra da wannan tattaunawa masu saurare har yanzu dai ana tare ne da shirin yau da gobe daga nan sashen Hausa na muryar Amerika nan birnin Washington DC amma mu shakata da wannan
to gara ku taka yara kuma gara ku tafa yara ku bi malaman makaranta ɗan yara ku bi ma iyaye ku lura da aiki mai kyau kulura da aiki mai kyau irin saka Allah ke so yara manyan gobe abba yara Allah rana ɗan yara manyan gobe ɗan yara ku je makaranta kun ga irin saka Allah ke so ɗan yara ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta to irin haka Allah ke so kwanci mai amfani kwanci gaba mai amfani kwasan inganci mai kyau har kwasan aiki mai kyau kun girma idan kun yarda ɗan yara manyan gobe
to Amina kin dai ji wannan waƙar ta mamman ɗan Maraya Jasko yake magana ilimi to yanzu bari mu je ga wannan tattaunawa ta musamman da na yi da Dr. Muhammad Shehu Husaini na tsangayar ilimin dattawa da ke Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria to a likita za ga cewar akwai karancin malamai a makarantu da suke na gwamnati musamman idan aka dauki matakin primary matakin secondary kai hasali ma har makarantun da suke gaba da secondary a Najeriya menene ya kawo wannan matsalar
to jama'a assalamu alaikum na farko abin da ya kawo wannan matsalar shine rashin biyan malamai kudin da ya kamata domin duk lokacin da ya kasance a ce shi malamin makaranta abin da yake samu ba isasshe ya biya bukatunsa da dukkan dawainiyar iyalinsa ka ga lalle dole mutum yancin al'umma ba za su je su karanci wannan fannin ba na ɗaya kenan na biyu akwai kayayyakin aiki da ya kamata ce an samar a makarantun wanda babu walwala babu gidaje babu abubuwa da dama to ya daga cikin manyan abubuwan da ya jawo babu kwararrun malamai a makarantun gwamnati
to ana iya cewa kenan waɗannan jami'an gwamnati ko kuma ainihin ita gwamnati kullun ta kan fito tai ta ikirarin cewar tana biyan albashi waɗanda yake mai tsoka tana kyautata kayayyakin karatu to wannan maganganun ana iya cewa kenan ba gaskiya bane kenan
gaskiya wannan maganganun din labari ne domin akwai makarantun da muke da su na primary da secondary a cikin al'ummarmu wanda za ka je ka tarar cewa kusa-kusa malaman da suke ciki na gwamnati na hakika ba su mutane guda biyar ba yan temporary wanda mutane ne ake ce musu kuɗin contract wanda ba su kai su ne kamar aƙalla sun kai 20 ko 30 to duk lokacin da ya kasance a ce shi ma'aikaci ba ya iya samun abin da ya kamata shi ba zai mai da hankali akan aikin ba shi ta kwanakin baya ma wata hukuma har ta yi nazarin akan cewa idan aka ɗauki mata za su mai da hankali su koyar domin sune za a ga sun zo tun daga farkon makaranta har izuwa ga lokacin tashi idan aka ɗauki namiji wanda ya kasance ba a ba shi abin da ya ishe shi da kiɗa ne kansa da iyalansa to kaga dole ne mahanyar da zai je ringa ci da iyalan nashi ya ga da yawa daga cikin kawu wasu su wani kasuwanci wasu kuma suna da su wani abin da bai ba shi kamata su yi a nan lokacin to raba hankalin su kenan
to baka ganin cewar su abin da gwamnati ke cewa suna yi kila su ma malaman saboda rashin ingancin su ne ba su san abin da suke yi ba shi yasa gwamnati bata mai da hankali ta damu da su ba
a wannan ba zai zama dalili ba domin idan har na dace ka aiki na tarabbar ka yake ya kamata ko in koya mai da ya kamata ka hukumar dauko wanda zai yi wanda ya iya din matukar zan bashi haƙƙin ka shi yasa zaka ake samun matsala daga malaman makaranta musamman na primary da secondary idan ka tara su kusan kashi 70 su kashi 75 da masu neman aiki ne daga zarar an yi advertisement na wani aiki za ka tinta shi domin ba su gamsu da wannan aikin da suke yi ba amma da za su gamsu za su samu mata duk abubuwan da ya kamata akwai albashi mai kyau akwai kula da lafiyar su da na iyalansu akwai kula da makarantun su ma kansu yaran nasu to lalle za a kuwa zai mai da hankali akan harka aikin da yake yi kuma sannan a dauki kwararrun da gaske
to da dama ana ganin cewar malaman nan da ma suke ikirarin cewar suna aikin gwamnati amma za a ga cewar sai a je makaranta sai a ga ba malami koko akwai darasin da ya kamata a ce dalibai sun yi amma mafi akasari zaka je ka tarar da makaranta da ya kamata a ce akwai malamai 12 sha kaza amma sai ka je ka tarar da kila malami ɗaya ne ko biyu suka zo ko kuma jami'an makarantar su kadai ke zuwa to wannan matsala baka gani tana daga cikin abin da ke ta'azzara rashin samun malamai a makarantu
to kaga wannan shi ne cewa gwamnatin ba da shi take ba domin akwai abin da ake kira supervision idan har za a sa ido akan su malaman za su abin da ya kamata idan ya kasance a ce akwai supervisor a makaranta akwai ta LEA da kuma akwai ta a state wanda za su dinga suna sa ido a gaban da malaman suke yi lalle ba za ka je ka tarar ba malami a makaranta ba to amma saboda ita ma gwamnatin daga sama har ƙasa magana kawai ilimi faɗa aiki a baki domin inda da gaske aiki kamar yadda ka duba makarantu masu zaman kansu za ka ga malaman su ba su kai malaman gwamnati kwarewa ba amma saboda akwai kula shine makarantar yana kallon waye shiga aji waye bai shiga aji ba yau mai aka koyar gobe mai za a koyar jiya mai aka koyar to za ka ga kowane malami ya shiga tattalin sa yana yin aiki yadda ya kamata amma wannan bai zama dalilin gwamnati ba ta ce saboda malamai ba kwararru bane ba su ido akan abin da suke yi ba laifin gwamnati ne ya kamata inganta harkar kula da yadda ake koyarwa a makarantun mu a kasance akwai supervisor suke kula kuma kowane ne idan yayi ba daidai ba a hukunta shi to amma saboda kawai ba da ilimin da muhimmanci ba za ka ji ko dan siyasa ko wani abu yaro da ya kaya su harkar neman zabe aka kafa gwamnati zai ce a je a bashi koyarwa ko dan titi din ne a je a bashi to kaga wannan shi ya nuna cewa ba da gaske ake ba wannan gwamnati gaskiya ba ta mai da hankali ta kan harkar ilimi ba a kasar mu gabaki daya
to ai likita za a ga cewar da dama ma waɗannan da kake magana wanda ake kiransu a turance masu binciken nan ko kuma masu bibiya supervisors kenan ko da dama an ce akwai waɗansu da ake hada baki da su malaman suna ba su abun goro sai kasu je so that sai kasu je saboda kada a duba a ga cewar ba sa nan ba sa aikin su to kusan za a iya cewar kenan watan wannan ya ta'allaka kenan ga su waɗannan supervisors din kenan
wato ai ya kamata a ce itima musamman ai su supervisors ba su kadai bane su ma akwai masu kula da su ai mataki ne akwai a NEA akwai a zone sannan akwai a state to ya kamata a ce kowa wanda aka bashi amana ya rike amana ta yadda ya kamata kuma su hukumomin gwamnati su samu damar da za su dinga suna bibiya abun da yake kula duk mutumin da aka ba shi aiki a tabbatar ya yi aikin idan shi ma aka ba shi aga bai ya kamata a hukunta shi to amma an zo wani lokaci ne wanda za a bar mutane su abin da suka ga dama kusan doka ba ta aiki akan waɗansu sai akan waɗansu duk shi ya ga mana harkar ilimin su babbare kuma a gaskiya fi sabilillah idan ka je ka ga makarantun mu sai ka san gaskiya ba daga gwamnati take ba domin za ka je ga ajujuwa wani za a ga yara 200 yara 400 malami guda daya za a wani malami ya koya musu dama malamin ma yana fama da karancin koyo da koyarwar na harkar koyarwar da bai biya yi course ba kuma gwamnati ba ta tura shi course irin training da ake wa malamai za a ga mafi yawancin malaman da ake turawa ba ana tura su ne don su koyo ana tura su ne don su samu wani abin da ake ganin zai amfani rayuwarsu kamar dan kudin da ake bayarwa na allowance da sauransu to gaskiya fi sabilillahi muna da aiki ga gaban mu waɗanda kowa da kowa sai ya tsaya ya yi aikin sa yadda ya kamata kafin za mu cimma.
To dokta idan na fahimce ka watan waɗannan bayanai da kai baki ɗaya kana nuna cewar kenan ainihin matsala ta ƙarancin malamai ko kuma matsala ta rashin ingancin malamai ko kuma matsala da dai ta shafi watan shi kanshi ilimi a Najeriya baki ɗaya watan matsalar ta samo asali ne daga rashin daga rukun sakainar kashi da gwamnati ke yi kenan a ɓangaren ilimi.
Kwarai kuwa da gwamnati sannan kuma da al'ummar gari gwamnati za ta mai da hankali ne ta dauki abin da gaske a dauki malamai kwararru sannan a samar da yanayin karatu mai kyau sannan kuma a ringa bibiyar abin da malaman suke koyarwa sannan a wayar da mutanen gari su ma hankali akan su gane cewa makarantunan da ƴaƴan nan falasu ne idan aka yi abin da ya kamata su zai amfana to da mutanen gari ka tafi su ma suna sa ido akan malamai akan abin da suke yi suna koyar da yaran nan ko ba su koyar da su sannan duk wanda aka samu da laifi ko da wane ne ko da kuma dan waye ko matar waye ya kamata a hukunta shi amma daga zarar an bari ba a hukunta mutane kowa zai abin da ya ga dama sannan kowa ya dauka cewa ba kasa za su gaba da ilimi ya kasance a ce duk malamin da za a dauka koyarwa tun daga primary har zuwa secondary ya kasance a ce yana da takarda ya kamata da ke shi yana da kwarewa da ya kamata ya koyar sannan kuma a ringa musu bita lokaci bayan lokaci akan yanda ake koyarwa a ajujuwan namu matakar haka za a yi ta insha Allah za mu samu abin da muke bukata wajen harkar ilimi a kasar mu Najeriya
to likita masana na gani cewar mafi akasarin wannan matsala baya ga ainihin samar da kayan aiki da yake da mahimmanci a makarantu baya ga kuma samar da malamai da yake da mahimmanci to akwai matsala ko kuma malamai da dama suna kuka akan albashi ko kuma waɗansu alawas da ake badawa ba sa samun su wannan magana kana ganin tana daga cikin abin da ke ƙara mai da ilimi baya ko akwai wani abu akasin haka
to sai kuwa idan ka tuna Tunda da dawo mu wannan demokradiyyar daga 1999 zuwa yanzu mutane suna ta kira yanzu za a gyara constitution za a gyara constitution amma har yanzu babu a samu wani mutum ba ko gwamnati ko wani kuma za su kira kan ya za a cinye tsarin gudanar da makarantun nan makarantun primary din nan suna da kashin kananan hukumomi to har yanzu ba a yi kira ba yanda za a mai da su bangaren secondary ko bangaren wani abu misali za ka je ka tarar a wani gari a wata karamar hukuma ga mutanen garin nan babu malamai ɗan garin maimakon a ɗauko ɗan wata ƙaramar hukuma da ke kusa da su suna koyarwa domin a cimma wannan burin sai ga sai a ba ɗan garin mu bane sai da ɗauki ɗan garin mu sai ga a ɗauko waɗanda wannan abin ba ma shi karanta ba ake bukata a kai suna ta farko ni kiran da nake yana da kyau a kasance a ce a cikin wannan kiraya da ake yi wajen gyaran tsarin mulkin Najeriya a sa bangaren ilimi shi ma a ciki inda za a duba gudanar da makarantun primary da kuma hannun gwamnatin jiha ko kuma ta koma hannun yanzu za a kula da shi domin a yanzu za ka je ka tarar cewa malamin primary an mai promotion zuwa matakin albashi na gaba yau shekara ta biyar amma bai taɓa amfana ga wannan promotion da aka nema to ka ga taya wannan mutumin zai mai da hankali ya ba da gudunmawa wajen koyarwar da a tattalin ƙarshen jiha ne za a ga cewa jihohin sun fi kula da harkar ilimi a kan ƙananan hukumomi
To, Dr. su kuma ta wani bangare kake gani su kuma al'umma za su bada tasu gudunmawa tunda zaka ga cewa kamar kasashe da suka ci gaba al'umma suke duba makarantu su tabbatar da cewa an yi abin da ya dace ba wai gwamnati ba amma akwai akasin haka a kasashen Afirka ta yaya kake ganin za a iya magance wannan matsala al'umma su dinga daukar ragamar shirye-shirye ko kuma ragamar duk wani abu da ya shafi makarantun su na ƴaƴan su a yankunan su
eto yanzu za ka mun misali a garin mu na gama da yake Kano a karamar hukumar Nasarawa mun kafa committee na ilimi wanda committee na ilimin nan ya sa ido akan yanda ake gudanar da harkar makarantun primary da secondary a garin Gama an samu mutanen gari da suke bada gudunmawa wajen sayo yara littafai wajen sayo yara uniform wajen biyo yara kudin makaranta kuma kwanan nan wani dan garin ma ya je gyara mana wani aji na makarantar secondary da ke cikin garin Gama saboda haka ya taimaka sosai sannan akwai kwamitoci da ake yi da ake kira su SBMC wanda wannan kwamitin na mutanen gari ne da masu ruwa da tsaki da mata da kowa na garin da suke tattaunawa akan ya za a inganta wannan makarantun wajen ba da gudunmawa lalle da mutanen al'ummar gari suna da rawar da za su taka wajen taimaka haɓaka ilimi a ƙananan hukumominsu da unguwanninsu wajen kafa wannan kwamiti na SBMC da kuma kwamiti na PBMC da kuma na PTA waɗanda su a nan kwamitocin su za su sa ido akan shin malaman ma suna zuwa wa ya kamata ya koyar sannan ana yin abin da ya dace ko matakar sun ga ba daidai ba ya kamata zai sanar da hukumomi akan wani abubuwan da yake faruwa domin a gyara.
To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da injiniyan mu ne Mr. Jonah Cummings tare da abokin aiki na da ya ta na gabatarwa Yusuf Aliyu Harande ni Amina Buhari a wani daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya.
da yau da mala dace yau yara suka za a gaban su kwarai ba za su bari ba
daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mito